الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. har yanzu dai muna tare da babban bakonmu Dr. Abdullahi Usman Gadonkaya. Kamar yadda muka yi bayani jiya da daddare a masallacin Juma'a na Dobeli, cewa yau zai mana karatu a wannan masallaci na Kaduna Street tsakanin Magariba da Isha. So malam ya riga iso, insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba, za mu ba shi abin magana. Falyatafaddal mashkuran wa majura.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وديا تتبت ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki mai kowa da komai mai iko mai isa mabuwayi da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka a masallacin Kaduna Street a wannan gari na Jimeta ko a jihar Adamawa. Wannan masallaci da Sheikh Abubakar Muftar yake gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Muna godiya ga malam da ya girmama mu, ya ba mu dama muka yi amfani da lokacin karatunsa don isar da wani saƙo ga wannan al'umma. Kamar yadda aka yi bayani, ziyara ce da awiya a Khawiya, wanda yau kwananmu na biyu kenan a cikin wannan gari mai albarka. A yau ina so yin amfani da wannan dama na yi mana magana akan abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da mu'amala mai kyau a tsakanin musulmi da kyautatawa juna, wanda wannan rukuni ne a cikin rayuwa. Ba yanda za a yi mu ji daɗin rayuwa idan ba mu taimaki juna ba. Ba za mu ji daɗin rayuwa ba idan ba mu tausaya wa juna ba. Ba za mu ji daɗin rayuwa ba idan ba mu zamanto masu haƙuri da tausayi da jin ƙai da kuma kishin taimakon al'ummarmu ba. Daga cikin matsalolin da suke damun mu a yau shine rashin kyawawan ɗabi'u, human relation, ba hali mai kyau. Kowa yana kuka da ɗan uwansa, maƙoci yana faɗa da maƙocinsa, mata tana faɗa da mijinta, ɗa yana da matsala da ubansa, amini ya yi faɗa da aminansa. Ga su nan dai matsaloli na damuwa a rayuwa da gaba da ke tsakanin mutane. Wani baya kula wane, wani baya yi wa wani magana, wani yana fushi da wani, wani yana faɗa da wani. Ga baƙin ciki da dattin zuciya da ƙazantatta da take damun mu. Duka waɗannan abubuwa sun ci karo da abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya karantar da mu. Kyawawan ɗabi'u wasu abubuwa ne waɗanda da su ne ɗan adam yake cin ribar rayuwa, da rashin su kuma yake wulakanta kuma ya tozarta. Idan an ce al-makarim, ana cewa makarimul akhlaq a Larabci. Al-makarim suka ce halatun fi nafsi rasikhatun tasduru anha af'alul khairi min ghairi hajatin ila fikrin wa rawiya. Abinda ake nufi da makarim, kyawawan ɗabi'u, manya-manyan ɗabi'u, halaye na ƙwarai, wato wani abu ne a cikin zuciyar mutum wanda zaman wannan ɗabi'a a zuciyar mutum shi yake sa ya rinka aikata alkhairi. kuma alkhairin kawai koyaushe yana yin sa ne ba tare da sai ya tsaya yayi tunani ko ya bada wani lokaci ya aikata wannan alkhairin ba. Duk mutumin da yake mai kyakkyawan dabi'a wato automatically sai yake yin aikin alkhairi, kuma shi aikin alkhairin sa ba sai ya tsaya ya tuna zai yi ba, kawai gangan jikinsa, kwakwalwarsa, dabi'arsa ta saba shi mutum ne mai kyautatawa. To haka ake so musulmi ya zama mai kyautatawa ƴan uwansa. Karka zama mai bakin ciki, karka zama mai hasada, karka zama mai kokarin karya wani, karka zama mai kokarin wato wulakanta wani da cin mutuncinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani kwata-kwata meye dalilin da yasa ma Allah ya aiko shi kwata-kwata ma. Yace innama bu'istu li utammima makarimal akhlaqi, an turo ni ne kwata-kwata dan in cika kyawawan tada, kyawawan dabi'u, in koya wa mutane halin kwarai, in koya wa mutane mutunci da kima da daraja. Wannan shine dalili na turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka hadisin yazo Imam Ahmad ya ruwaito shi, Allah ya masa rahama, Imam Al-Kharaiti ya ruwaito shi a cikin littafin Makarimul Akhlaq, da Imam Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman, da kuma Imam Al-Bukhari a cikin Al-Adabul Mufrad da sauran malamai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wannan bayani ne dan ya koya wa sahabbai cewa rayuwa fa ba ta yiwa sai na kyautatawa juna, sai na kyautatawa dan uwana. Duk wanda yake jin cewa yana da kulli a cikin zuciyarsa akan ƴan uwansa, to wallahi zai rayu rayuwa ta bakin ciki. Imam Al-Mawardi yake cewa husnul khuluq an yakuna sahlul arika layyinul janibi talqul wajhi qalilun nufuri tayyibul kalima. Waɗannan abubuwan gabaki ɗaya su ne ake nufi da kyakkyawan hali da kyakkyawan ɗabi'a. Mutum ya zama yana da wato sauƙin al'amari, sannan mai tausasawa. Mutum musulmi ya zama mai sakin fuska, ba wanda yake gudun mutane ko yake kyamar mutane ba, kuma ya zama yana da kalma mai daɗi. Idan ya zo magana yana faɗan kalma mai daɗi. Wannan magana ta zo cikin Ghidawul Albab, sharhin Manzumatul Adab ta Muhammad As-Safirini Al-Hanbali kenan, Allah ya masa rahama. ‘Yan uwana, ba yanda za a yi mutum ya ci riba ta wannan rayuwa ba tare da ya sifanci da wannan ɗabi'a ta kyautatawa da haƙuri da ainihin wato tausayi da jin ƙai da tunanin cewa in na yi wa wani alkhairi ni ma Allah zai min alkhairi. Idan na yi wani baƙin ciki to ni ma zan gamu da baƙin ciki. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah yayi alƙawari zai taimaki bawa, matukar wannan bawa yana da zuciyar taimakon dan uwansa. Ashe duk wanda yake da kishin ya taimaki mutane, ya agaza mutane, tallafa mutane, to Allah yayi alƙawarin sai ya tallafa masa, sai ya taimaka masa, sai ya agaza masa. Ashe taimakon wani, rufa wani asiri, yi wa wani hanyar da zai ci abinci, yi wa wani hanyar kasuwa, yi wa wani hanyar aiki na gwamnati, yi wa wani hanyar kwangila, yi wa wani hanya da zai samu albarka da alkhairi a wata ma'aikata ko wani abu, wallahi yi wa kai ne. To amma ba haka halinmu da yawa yake ciki ba. Al'amura sun lalace, ba a cewa komai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku sani cewa kyawawan ɗabi'u suna da kyakkyawan alaƙa da aƙida ta musulunci. Ku sani cewa aƙidar musulunci ana gina ta ne tuzanu bil a'mali wal aqwali ne. Ana gina tabbatuwar aƙidarka, tauhidinka, da kyawawan ayyukanka da maganganunka, wa kafati tasarrufati, da dukkan wani motsi da tasarrufi. Ba dan komai ba, mutum yana waɗannan abubuwa ne dan ya tsare karamcinsa da kuma mutuncinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin mu'minai wai waye yafi kowa ƙarfin imani sai ya ce afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wanda yafi kowa a cikin mu'minai imani shine wanda yafi su kyakkyawan dabi'a. Duk mutumin da Allah ya bashi kyawawan hali, to ana kyautata yafi karfin imani kenan. Dan manzo Allah ya ce albirru husnul khuluq, laysa albirru, da Allah ya ce abinda yake nufi kyakkyawan dabi'a, kyakkyawan hali, nagarta. Ba wai yin sallah ne ka kalli gabar ko yamma ba, imani da Allah, kyakkyawan imani da Allah, da mala'ikun Allah, da littattafan Allah, da sauransu, da kyautata alaka da bayin Allah, wannan shine yake tabbatar da imani na bawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da wannan alakar wannan hadisi da wannan aya da ta gabata. Ku sani cewa kyakkyawan hali ana samun kusanci da Allah da kyautata alaka da mutane. Kada mutum ya zama mai yawan fushi, kada ya zama mai yawan fada, kada ka zama ba ka da alkhairi a cikin al'amarinka. Annabi ya ce inna akmalal mu'minina imana, inna min akmalil mu'minina imanan, wanda yafi kowa cikin mu'mine cikar imani shine ahsanuhum khuluqa, wanda yafi kowa kyakkyawan hali. Kai kokari ka shuka alkhairi, mutane su ce halinka yana da kyau, dabi'arka tana da kyau. Yace wa khiyaruhum khiyaruhum li nisa'ihim, zababbu a cikin mutane su ne zababbu, wato masu kyautatawa iyalansu. Hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi Kitabul Iman. Da haka anan gurin manzo Allah ya gaya mana kyakkyawan hali, kuma ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam kyautatawa iyali. Ana gane mutum mai mutunci ne, ana gane mutum mai kima ne, ana gane mutum mai daraja ne wanda yake kyautatawa iyalansa. Jama'a, matan da muke aura, muke kawo su gidajenmu, ku sani cewa yana daga cikin musulunci, yana daga cikin imani mu kyautata musu. Addinin musulunci bai zo mana da mummunan ɗabi'a kai ta bautar da 'yar mutane. Ba ka da aiki sai zagenta, ba ka da aiki sai aibanta ta, wani lokacin ka aibanta ta da halittarta, wani lokacin ka aibata matarka da talaucin gidansu, wani lokacin ka zage ta ka ce mahaukaciya, har cewa ake dabba, baki da hankali, jaka, mara tarbiya. Irin waɗannan kalmomi a gidan musulmi bai kamata musulmi yana gaya wa iyalinsa wannan ba. Ka buɗe bakinka, uwar 'ya'yanka, saboda baka da hali mai kyau, ka ce mata dabba, ka ce mata jaka, ka ce mata mahaukaciya. Akwai matar da take kawo ƙarar mijinta, take cewa wallahi malam ba abin da yake damuna, irin abin da mai gidana idan rainsa ya ɓaci ba abin da baya gaya mu. Ya ce mun mahaukaciya, ya ce mun dabba, ya ce mun mara hankali, ya ce mun wulakantacciya, ya ce mun 'yar talakawa, ya ce mun kaza kaza da sauransu. Yanzu wannan musulmi mai tarbiyya ta baka, mai tarbiyya ta imani, mai kyakkyawan ɗabi'a, zai buɗe bakinsa yana gaya wa abokin rayuwarsa wannan? Na'am, na yadda mata sukan yi wa mutum dabbanci, suna iya wa mutum rashin hankali, suna iya yi wa mutum rashin tarbiyya. To amma uksu alfazak, ka kyautata lafazinka da za ka yi amfani da shi. Za ka iya cewa ba na son rashin hankali, ba na son dabbanci, ba na son ƙauyanci, ba na son wauta, ba na son shirme. Ka ce ba ka son waɗannan ɗabi'u. Akwai bambanci da ka kalle ta ka ce mata dabba, kenan kana auren dabba. In an ce dabba mara hankali kenan, da ita da akuya ɗaiɗai, da kazar gidanka da zakarar gidanka ɗaiɗai. In ka ce mahaukaciya, ba ta da bambanci da mahaukaciyar da take kasuwar garin ku tana tsintar tsinkaye. Don haka mu gyara lafazanmu a kan iyalanmu. Zagin mace, tozartar da mace, wulakanta mace, aibanta ta da iyayenta, wannan mummunan abu ne. Don haka muna magana ne akan kyakkyawan hali. Mu gyara mu'amalarmu da iyalanmu a cikin gidajenmu, haka da 'ya'yanmu. Mutum yakan buɗe baki kowace kalma ya ga dama, saboda ɗansa ɗansa ne, ya gaya mai abin da ya ga dama. Kuma Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin al-Adab al-Mufrad, Allah yana gaggawan karɓan addu'ar uba ko uwa akan ɗansa ko ɗiyarsa ta alkhairi ko na sharri. duk wanda yake bude bakin sa yana fadan mummunan abu akan dan sa mala'iku suna cewa amin kuma a karbi wannan addu'ar akan danka dan haka ba mamaki wata ranka ga danka ya fantare maka yana yakarka alhali halinka ne ba shi da kyau kuma duk abin da mutum zai yi na zubar da mutunci a gidansa to ya kamata ya kiyaye kada ya yi shi yanzu akwai dabi'u da mutane suke a cikin gidajen su yana zubar musu da kiman su kaka alaji ga kada cijo amma ƴaƴanka ba za su ga darajarka ba na farko mu'amalarka da iyayen su yaran muna magana ne akan kyakkyawan ɗabi'a na farko kyakkyawan ɗabi'a da mu'amala ga iyalin ka matanka da kake zaune da su akwai wanda yake bude bakin sa ya zagi matarsa a gaban ƴaƴanta ina tabbatar maka wallahi matukar kana da ɗabi'ar ka bude baki ka zagi matarka a gaban ƴaƴanta to ba za ka yi daraja a idan ƴaƴanka ba idan kana gadara kai ubansu ne su kuma suna gadara ita uwarsu ce daka duk abin da za ka yi wa mace shigar da ita daki kai mata komai a rufe idan akwai yara ko da ƙanana ne tashi suka ce kai ku tafi waje amma mata suna kawo kukan mu halin mu da dabi'an mu bai da kyau yayin da ran mu ya baci sai mutum ya dura wa matarsa ashar wani har ashar yake kuma wallahi a gaban yayanta akwai yaron da yace mallam a gabana ubana yake dukan uwata ayyo kal hada yanzu wannan za a hankalci wannan zancen mutum mai hankali ya dauki abun duka yana dukan uwar ƴaƴansa a gaban su wani yaro yace wallahi duk ranar da babana ya sake dukan mahaifiyata sai na rama mata haka ya fada to kaga me ya ja wannan kai ka jawo ba zagi ba ba facin mutunci ba duka yace mallam ya sa ta a gaba yana dukan ta da tsumagiya tana wayo Allah mu zauna muna tagumi muna zubar da awaye yace wallahi sai na rama mata nace kai hakuri kada ka rama mata kar ka shiga madan manya yace ya zo fatawa daga wani gari ya bugo mota ya zo ya same ni yake yana neman fatawa ya shirya zai buge uban wannan hali bai da kyau haka ya kamata mu gyara da waɗanda suke barin iyalansu suke nuna rashin adalci wannan dai yana cikin mummunan hali mutum ya zo ya rikito aure ya tara mata amma bai da adalci bai da mizaniya bai da scale ka tara ƴaƴa sun fara girma sun fara ganewa cewa kai din kana cutar da uwarsu baka kulawa da ita wajen magani baka kulawa da ita wajen abinci baka kulawa da ita wajen lafiyarta baka mata kaza baka mata kaza kuma tana da ƴaƴa sun fara girma da ka sai ka ji ana kuskus a gidanka ai mu dai abin nan da ake a gidan nan mu ba mu gane ba ai mu dai gaskiya Allah ya sani uba uba ne amma gaskiya abin da baban mu yake bai kyauta ba ya batta an yunwa baya taimakonta amma ana ganin kana ribibi a can gidan hankalinka a tashe yake akan wancan matar ko dan ƴaƴanta ka mutunta ta mana ko dan arzikin da ta tara ma na abin da ta haifa ka kimanta ta mana to irin wannan mummunan ɗabi'a da hali mara kyau a cike yake a cikin gidajen mu wani kuma ƴaƴan ne suka gane shi yana da ɗabi'a ba ta da kyau hali na zinaci da nace duk wanda yana cikin wato sayyi'ul akhlaqi ɗabi'u marasa kyau kun ji manzon Allah ya ce wanda ya fi kowa imani shine mai husnul khuluq kada ya zama mai sayyi'ul akhlaq akwai wanda aka kama shi yana neman ɗansa zai luwaɗi da shi ina rantsa muku da Allah kwaya ɗaya yana yi da yara a waje ana kawo labarin babanku fa gaskiya bai kama kansa ba gaskiya wani fa muna ganin mutuncin ubanku ya kamata fa ku yi masa wa'azi ku yi mai nasiha me ya faru neman maza yake a unguwar nan yana da samari gaddan a cikin unguwa kuma ana kama shi yana neman ƴaƴan mutane sayyi'ul khuluq mummunan hali yaya aka yi wata rana sai ya rufe kofa da ɗansa ƙarami yaro yana cewa baba ni ne fa yana ce masa zan ci mutuncinka in baka bani haɗin kai ba duka wannan a cike yake a gidajen mu da wanda aka kama shi yana neman yassa budurwa yayi wa yassa budurwa ciki uwarta ta haifa masa da yar ma ta haifa masa diya wannan wani irin hali ne wannan wace irin al'umma ce a cikin al'umman nan an samu wanda ya nemi uwar matarsa ko kwanan nan wata bayo Allah ta kira ni a waya tana kuka mallan ka taimake ni ka ba ni shawara me ya faru na kama mijina da uwata red-handed ta zo mata wankan jego ya tsallaka ya ji na kasa gane malam laifin waye laifin mijin ne ko laifin uwar tace malam na rasa inda zan sa kaina mijina zan zarga ko uwata zan zarga tace yanzu mama cin amanar da zaki min kenan irin waɗannan maganganu na kasanta maganganu marasa kyau marasa daɗin ji duka abin da yake jawo da shi mummunan hali ɗabi'u marasa kyau da muke sifantuwa da su kuma mutum kaga yana zuwa masallacin juma'a sallah ko wataƙila yana zuwa wani wuri na ibada amma halin shi bai da kyau maganan neman ƙanwar mata kam wannan hadith wala haraj mutum ya nemi ƙanwar matarsa ya ɗauki matarsa ya kawo ƙanwarta a gidan shi ya tura matarsa unguwa kuma ya kewaya ya nemi ƙanwar matarsa saboda mummunan ɗabi'a hali mara kyau hadith wala haraj mutane mallan sun shiga shakka sun shiga damuwa wata tace ai ba na iya barin yata budurwa a gidana tare da ubanta ba zan iya ba hankali na bai kwanta ba ubanta subhanallah hadihi almu'amala albahimiyya mu'amala ta dabbanci dabba ita take zuwa ta nemi uwarta ko ta nemi yatta rago zai iya hawa uwarsa kinkiya za ta bari dan ta bita amma yau a cikin wannan al'ummar akwai rampant cases akan irin wannan abubuwan da nake gaya muku marasa dadi an kama mutum yana soyayya da matar ubansa ba gane karatun ba ubansa yayi aure ya auro yarinya shi ma saurayi ne mata shi kawai suke soyayya suna chatin ita tana tura mai maganganu na soyayya shi ma yana tura mata amma fa matar ubansa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wurare da dama da ake samun kyakkyawan hali da ake so mutum ya zama yana da hali mai kyau husnul khuluq a samu kyakkyawan ɗabi'a tsakanin mutum da Allah yaya ake kyautata mu'amala tsakanin ɗan adam da Allah shine gaskata Allah kyakkyawan ɗabi'a tsakanin ɗan adam da Allah shine ɗan adam ya gaskata Allah wa man asdaqu minallahi hadisa kai yadda duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne to kai kyakkyawan mu'amala ga Allah akwai kyakkyawan hali kyakkyawan mu'amala tsakanin ɗan adam da waninsa ɗan adam da ni da kai mutum da mutum human good human relation kyakkyawan mu'amala tsakani Imam al-Hasan al-Basri yayi bayani yace abinda ake nufi anan shine kaful adha wa bazlun nada wa talaqatul wajhi menene kyakkyawan hali kyakkyawan mu'amala tsakanin kai da dan uwanka mutum shine duk abin da zai cutar da dan uwanka ka kame karka bari a cuce shi karka cuce shi kuma karka bari a cuce shi duk wani abu na karamci da kyauta shine bazlun nada ka zama mai bada kyauta ka zama mai karamci kai rajul ne karim mai kyauta ba marowaci ba abu na uku Hassan al-Basri yace talaqatul wajhi sakin fuska kowane dan uwanka musulmi yana da haƙƙi akan ka in kun hadu ka sake mai fuska wa anta alqa akhaka biwajhin taliq ko taliq ka hadu da dan uwanka kana mai murmushi kana dariya kana sake fuska wannan shine kyakkyawan mu'amala tsakanin Zaidu da Amru wanda Allah yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha jama'a jinin ku tsakanin ku zubar da jinin dan uwa koda da kusa ne koda da reza ne koda da dutse ne haramun ne mutum yayi wani sababin da zai tsiyayar da jinin dan uwansa taba mutunci duk abin da zaka yi ka taba mutuncin dan uwanka haram ne ko baka zage shi ba in dai zaka yi abin da zaka taba masa mutunci kamar ka tozarta shi kamar ka gaya masa magana ko ka wulakanta shi ko kai abin da zaka taba masa mutuncin sa kamar ka taba masa matarsa ka nemi matarsa ka taba mai mutunci ka nemi yarsa da lalata ka taba mai mutunci kuma ya halatta a shari'a mutum yayi duk abin da zai yi ya kare mutuncinsa duk wanda zai ci mutuncinka ka tsaya sai inda karfinka ya kare bal annabi yace man qutila duna irdihi fa huwa shahid duk wanda yazo a wajen kare mutuncin kansa aka kashe shi yayi kokarin kar a wulakanta shi a tozarta shi har aka kashe shi yayi shahada misali wani yan fashi da makafi sun tsare su da shi da iyalinsa suna tuka yana tuka mota zai tafiya kawai sai yan fashi suka tsare su haka yayi faki fito suka dauko bindiga suka kewaye su kawo kudi yace ka tsaya ba sai ka harbe ni ba wa kudi kike so ba ya bude boot ya bashi duk gudunar da yake ci caji shi ya kwashe masa wayoyin su da komai akwai matarsa a gaban mota sai barawan sai yace da shi yace wa matar ke fito yace ba ka ce in baka kudi ba na baka to ita ko me zaka yi mata ai kudin nawa shine nata yace kwanciya zan yi da ita yace dan ubanka baka isa ba ba bindiga ne akan ka ba ko wuta ce a hannunka ina tabbatar maka in ka taba mun iyali ko ni ko kai mutuwa kwaya daya ce zan rungume ka ne mu mutu tare yace in ka taba ta wallahi tallahi sai ka bar lahi sai ka bar duniya yau kaga anan ya yadda yarin kuma kaddara barawo ya shigo gidansa ya karbi kudin sa yace sai ya kwanta da iyalinsa a gaban sa yace wannan kuma tatuniya ne yace na yadda gobe ai jana'iza ta a kofar gidan nan akan a gani na ina kallo ka shiga mutunci na ka taba mun iyali na baka isa ba wancan mutumin dan fashin da yaso yayi wannan abin ga shi wannan mutumin shugabansu yana can yana tsaye sai ya ji ana hayaniya ya ce kai ya aka yi ne sai shi mai motar bawan Allah sai ya ce in bashi kudi na bashi kudi ba kudi kuke nema ba ya ce eh sannan kuma ya zo yana ce min iyali na ta kwanta a dajin nan yanzu ya kwanta da ita a gabana na ce baka isa ba sai shi shugaban yan fashin sai ya ce kai mu fa harka mu ba rashin mutunci a ciki ka ji shi shugaban yan fashi yake gayawa yaronsa dan fashi yace mu harkan mu ba rashin mutunci a ciki kana taba ta zan harbe ka to kaga a cikin yan fashin ma akwai masu mutunci kenan kuma ai maganar sa gaskiya ne ko ba ka bane watakila larura ta sa ya tsaya yake karban kudin bai da abin da zai ci ne ko shi a wajensa a tunaninsa to duk abinda mutum za a taba masa mutuncin sa to kada ya bari wani an shigar da shi gidan kurkuku a wasu daga cikin gidajen kurkuku na kasar nan Allah ya sauke neman maza luwadi wasu daga cikin gidajen kasu sai waɗanda Allah ya sa malamai na shiga suna wa'azi kuma suna jin wa'azi da haka wani bawan Allah mai mutunci yana shiga ana jefa shi a ɗakin kawai dare yayi sai wani yace masa kwabe yace kamar ya an kwabe yace kwanciya da kai za a yace a ina yace ai sai dai a samu gawa biyu a nan gurin yace duk rashin mutuncin da kake ji da shi ina tabbatar ma ko da cizo sai na kashe ka kar ka kuskura yace ni mutum ne mai daraja mai kima larura ta kawo ni gurin nan amma na fi karfin ka ce wai ni in zo kai luwadi da ni ina kallo ina raye sai dai gawa ta kaga a nan gurin yayi kokarin ya kare mutuncinsa kuma yayi amfani da dama to haka ake son mutum musulmi ya zama tsayayye duk lokacin da wani yazo zai keta maka alfarma kai iya karfin ka ka kare mutuncin kanka mutuwa kuma kwaya daya ce akwai abinda in aka maka shi aka tafi aka barka bakin ciki ma sai ya kwantar da kai a asibiti ga mutu kuma galiban idan mutum yayi kokarin karewa mutuncin nasa da Allah yakan taimake shi ya kare shi so ku daina cin mutuncin ƴan uwanku ku daina tozarta ƴan uwanku kuma hatta mutane waɗanda suke yin abubuwa na rashin ya kamata ko ta'addanci ko ɓarawo ne yake da ɗabi'ar sata ya yi sata ya yi zina to baya daɗewa yana satar baya daɗewa wallahi saboda akwai abin da ƙazantarsa ta isa muninta ya isa da haka mutane ya kamata ku yi ƙoƙari ku kiyaye sannan kuma duk abin da zai cuci dan uwanka kai kokari ka kiyaye jama'a banda mugunta da keta yanzu an ce mu kame kar mu cutar da ƴan uwanmu amma yau al'amura sun juya yau tunanin mu ya zamu cuci ƴan uwanmu idan ka je kasuwa sayan kaya dan uwanka kokari yake ya zai kifa kai cuce ka zai zo yana murna yana cewa kai yau na samu alheri na samu bagidaje na kifa shi ka zo ka sayar wa mutum mummunan kaya baka yi aiki da kaful adha ba ka zo ka karbi kudin mutum ka bashi mummunan abu baka yi aiki da kaful adha ba babu mu'amala mai kyau tsakaninmu a cikin kasuwancinmu mutum zai zo ya rantse maka da sunan nakin Allah guda 99 ya maka rantsuwa akan wani abu da zai sayar maka wallahi kuma ƙarya yake idan mun zo wajajen ayyukanmu nema ake ai blackmailing a bata wani dan saboda kada ya samu promotion ko kuma a kore shi daga aiki baka yi aiki da kaful adha ba dan nefa ne yazo zai yanke wuta ta makocinsa maimakon ya kautan mai abinda zai cutar da shi cewa yake wa ƴan nefa ku yanke mutumin banza dan iska baya biya ku yanke kawai wannan makoci ne fa da annabi yace ma zala jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu jibrilu bai gushe ba yana mun wasiya da makoci na har sai da nazarci cewa annabi ma zai ce makoci zai ci gada makoci in akwai wani wanda ya saura kiras ya rinka cin gadan ka shine makocinka amma yau sai kaga ba a zaman lafiya tsakanin makoci da makoci saboda mummunan dabi'a da bakin ciki da muke da shi ko mutum ya kwashe kwata a kofar gidansa sai ya zubo ta a kofar gidan makocinsa ko mutum ya kwashe kwatami a kwatan gidansa da kwalba da kwata da datti da kaza an ce kaful adha ka dauke duk abin da zai cutar da dan uwanka musulmi sai mutum ya zuba shi a titi ka wanke motar ka fara mai kyau ka kula da ita kawai sai ka zo ka tarar da makocinka ya cika kofar gidansa da kwata dole ka bi ka tafi motar ka tana wari mai mashin ya zo ya taka ya bata wani da ruwan tsarkin gidansa da ruwan famfas din gidansa da ruwan wankan gidansa da kwalaben da ke cikin kwatan haka mutane sai mutum ya yashi kwata sai ya zuba kofar gida wannan ɗabi'a ta zubar da shara ta zubar da datti ta zubar da kwata a kofar gida haramun dan saboda cutarwa ne bal annabi cewa yi imamatul aza imamatul adha ani tariqi laka sadaqa kaga abinda zai cutar da dan uwanka akan hanya ka cire zaka samu lada mutum zai zo da mota ya buge kare da mota sai ce kare ne na buge shi dan banza to tunda ka kashe shi kare dan banza ne to sai kai parking sai ka janye wannan karen daga kan titi ka jefar da shi gefe amma ba wai ka tabi ka bar shi ba wani ya zo ya fasa shi ya bata motar sa ko mutum ya buge jaki ko mutum ya buge dabba a hanya babban hanya sai ya tafi ya batta wani ya zo kauce mata ya kauce ya fada rami ya hadari mutum yana tuka trailer ya shiga gargada ya jefar da gungumen itace da zai sa yaransa a tsaya ya dauke ba tunda kan hanya ce public hanya bari ya tafi bai damu ba wani ya zo yana duba waye sai bai sani ba kwazau sai ya haura kan wannan itace shikenan sai ya zo ya hadari sai ya fadi gwamnati da aka wajabta mata ta gyara mutane hanya a ba ku kudin gyaran hanya ku cinye ku gina gidaje ku ji ku gyara ku bar ramuka mutum ya taho yana gudu 200 da motar sa ya fada wata rijiya a tsakiyar hanya tayar sa ta fashe motar ta yi sama yayi kuli kulin rakiya ko ta yi kulu kuli kulin kubura da shi ta kashe shi ta kashe fasinjan na rantsa muku da Allah daya duk wanda yake mulki yake shugabantan wannan wuri wannan shiyar kuma akwai halin da za a gyara ba gyara ba akwai alhaki a kansa Umar ibn al-Khattab yake cewa ina jin tsoron kada raƙumi ya taho daga Iraki zai je Madina yayi tuntube da dutse kada Allah ya tsaye da ni ya tambaye ni ya kai Umar yaya baka gyara wa raƙumi hanya ba Allah ji gan Umar magana gyaran hanyar raƙumi ake ba wai ma magana gyaran hanyar dan adam ko mota ba wannan shugabancin da kuke mutuwar neman shi wannan shugabancin da kuke zubar da jini a kansa kuna neman sa wannan shugabancin da kuke sanadin kashe wasu a neman shi wannan shugabancin da kuke cewa duk wanda ya tsaya muku a hanya za ku gama da shi to kuma zai zamanto muku khizyun wa nadama yawmal qiyama tabewa da kuma nadama ranar tashi alkiyama duk mutumin da ya shugabanci mutane bai ba su ruwan da za su sha ba bai kula musu da lafiyarsu ba bai gyara musu hanyarsu ba wallahi tallahi sai Allah ya tambaye shi kada ku dauka wani abu ne mai sauki dan haka ya koyan uwana gyaran hanya kaful adani kuma hanya tana da hukunce hukuncenta a shari'ar musulunci malamai an rubutu su kai akan hukunce hukuncen hanya da yawa bincike ya tabbatar da haduran da ake yi a kasar nan mafi rinjaye daga cikin haduran da ake a kasar nan abin da yake kawo su mummunan hanya amma lami lafiya idan hanya tana da lafiya zaka iya tafiya 200 a mota inda hanya lafiya kalau sai dai in dabba ta tsallaka maka ko kuma dan adam ya tsallaka maka amma ba wai danka da kirami ka tsallake rami ko ka kauce rami ka je ka fada ka halaka ba da kuma kwanoni da ake na san zuciya a bada kwangila ta yin hanya sai a zo a hada baki a rage wasu mitoci a murda wata kwana sai ta kashe mutane akwai wata kwana a wata jiha daga cikin jihohin nan namu na arewa duk ranar da muka zo wucewa zamu je wa'azi ko wani dalili sai mun tarar da mota ta fada a wannan gurin ta yi hadari rami kawai da mutum ya taho bai sani wallahi sai dai wallahi ya tsallaka kawai tana kashe mutane har ma cewa ake kwana ce ta ajali a kasar nan akwai irin waɗannan kwanonin a jiha kaza a jiha kaza a jiha kaza kuma su masu kula da wuraren da waɗanda suke mas'uluna akan wannan hanyoyi din da gwamnatin ta sani amma saboda ba ran su bane ran talaka ne ran bayin Allah ne da baki innocent wanda ba san hawa ba san sauka ba Allah ya taimaka wani dalili ya hada ni da shugaba a wannan bangaren mallam ayi mana addu'a maka nace ai ranka ya dade babban abin da zan gaya maka shine akwai wata hanya da take kashe mutane ina tabbatar maka ka gyara ta kafin ka gama mulkin ka a yau din nan nazo wucewa kuma naga mutane sun mutu kuma na sani ko aljihun ka zaka iya gyara ta ba mu sani so ya kamata mutane su sani cewa akwai amma baya ba mu saka shaki in ji Hasan al-Basri mai karamci mai kyauta ana son dan adam ya rinka bayarwa manzo Allah ya ce da yawa masu hali a cikin Qur'ani tashin kiyama su ne za su tashi talakawa masu arziki, masu kudin cikinku za su tashi talakawa ranar tashi alkiyama. Illa man qala hakada wa hakada wa hakada, sai wanda fa'ala hakada wa hakada ya dauka ya bayar a can, ya dauka ya bayar a can, ya dauka ya bayar a can. Amma mai ruwa, wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Allah yace duk wanda irowa yayi wa kansa rowa, Allah shine mawadaci, ku ne talakawa. Yanzu kai ana yin rowar abaka, ai rowa ba hankali ma a ciki. Yanzu kai me kai wa Allah, Allah ya baka abin da ya baka. Malaika Jibrilu dangin ka ne ko dan uwan mataka ne? Ka gaya min me kai wa Allah. Tsabar imanin ka da tsoron Allah ne yasa Allah ya tara maka sama da yadda ya fi na ƴan, sama da yadda ya bawa ƴan uwanka? Kai da Allah ya zo ya baka ba lissafi, ya baka can, ya baka can, kai ne can, kai ne nan, to abinda ka taba kuɗi ne, kana samu a office, kana kwangila, kana kasuwa, kana business, kana order, kana kaza, baka da matsalar abinci, baka da matsalar gudun zama, baka da matsalar motawa, baka da matsalar asibiti, baka da matsalar kaza, baka da matsala, kudin Allah yana ta zubo maka. Yanzu kai da ana ruwar da ka samu da masu kuɗi a cikin su, karancin tausayi, wannan yana cikin mummunan hali, ɗabi'a mara kyau. Ba za ku yi koyi da sayyidina Abubakar ba, da annabi yace ya bayar dai ɗebo dukiyar gaba ɗaya bayar? Ba za ku yi koyi da sayyidina Umar ba, da annabi yace a bayar sallallahu alaihi wasallam ya ɗebo rabin dukiya ya bayar? Duk inda ake kwantar da mutane, asibitocin gwamnati ka je ka ga yadda talauci yake magana. Kaga mutane malam mutum yana kwanciya a asibiti, illahi azimu bai da gud a taman bashi yake, kullum ana rubuta masa bashin kuɗin gadon ma bai zai iya biya ba. Akwai wata ziyara da muka je wani asibiti, wallahi paracetamol panadol aka rubuta mara lafiya, yace yau ya fi kusan wata uku bai samu kuɗin paracetamol da panadol ba. Akwai wanda muka je muka tarar da shi a Gado, yace gashi nan ya kusa shekara kuma bai mutu ba. Ina ƴan uwanka? Yace malam duk sun gudu, kowa baya zuwa wajena. Ina kake samun abinci? Kace yace makocina ne, an kawo masa abinci sai ya dan rage mun yanci magani fa. Likita ya sha rubuta mun magani, bana sai haka kawai nake zaune ina jira mutu. Amma malam ka duba yadda ake bunkawa mawaka kuɗi a banza. Mawaki ɗaya zai zo ya waka na rantsi da Allah sai a ɗauko shi a miliyan 20-50, waka kawai zai ta minti 30 ko 25, dan baya iya dadewa yayi wakar saboda ba basirar da zai dade wakar. In yayi kaɗan kawai aka hada da kiɗa shikenan. A ɗauke shi a miliyan 10, a miliyan 20, miliyan kaza. A yayin da asibitocinmu mutane suna mutuwa da yunwa ba magani, ka je ga makarantunmu na ƴaƴanmu a gwamnati, makarantun gwamnati ba wurin zama, ba kayan aiki, ba kaza ba kaza, ga wurin da mutane za su saka sadaka jariya samu kuɗi amma ba basirar su. Yanzu zaka iya zuwa asibiti ka samu shugaban asibiti amantacce, ka deposition naira miliyan 10 ka ce ranka ya dade ga amana, ko ka samu kungiyar likitoci musulmi, akwai kungiyar al-iman suna kokari, kungiyar likitocin nan ka ba su kuɗi, ka ce ku sa a kungiyar ku duk talakan da yazo aka duba shi bai da lafiya, bai da kuɗin gado ku biya mai, duk talakan da yazo bai da kuɗin magani ku biya masa. A rinka mun lissafi duk wata, ana bani breakdown abin da aka yi. Malam akwai ladan da ya wuce wannan, zaka ragu da shi? Amma mutum zai dauki matarsa karamar yarinya ya shekara 25 ko ya shekara 15 ko 16-17, ya tafi yawo da ita Ingila, America, Dubai. A tafiyar farko kawai kafin su je su dawo, wallahi cikin kashe miliyan 50. Wani yace na dauki matata mun tafi, muka je wani gari, ta shiga wata kasuwa ta gwal, yace malam sai naga daukowa take kawai tana sawa a jaka, ratayawa take tana sawa kaza, tana dubawa tana hada, yace ina tsaye ina ta ganin iko Allah. Ah, to ta ga kun taho da daloli, ta gan ka je kati kake sawa far ka cire daloli. A yayin da a lokacin da ya tafi wannan, uwarsa tana kauye tana cin tuwon dawa. a yayin da masallacin unguwarsu ba a iya tada generator tsakanin magariba da isha'i. Yace tana yi da aka zo aka buga min lissafi sai naga ta sayi kayan naira miliyan 23. Wal kullum malan ka duba gajeren tunani irin da mutanen. A tafiya a yawon banza fa billahi alazim malan mutum yaje dawo sai kashi miliyan 50. A yayin da asibitin garin su ba Panadol ba Kafino ba Bengo ba kaza da za a raba wa talaka ba shi babu. To ina kyakkyawan hali, ina tausayi, ina jin ƙai, na rande muku da Allah ɗaya ba ku abina ba shi. Akwai ƴaƴan talakawa barkace da sun gama jami'a sun ci jarrabawar sun yi duk abin da ake na boko, amma sun gama secondary amma ba su da ikon su shiga jami'a. Ka san me yasa? Ba zai iya biyan school fees da ake biya a jami'a 37,000 ko 35,000 a shekara, ba zai iya ba, bai da hali. Akwai yaron da ya zo ya same ni mai batsira mai kaza ya shiga shekara ta ɗaya shekara ta biyu ya ce malam zan fita a nema min wani aiki. Na ce kai haƙuri, ya ce wallahi ba zan iya ba. Ya ce malam da uwata da ubana duk sun tsufa, ubana ciwon suga, mahaifiyata ta tsufa, ba sa komai, ni ne ke ɗaukan nauyin gidan, ni ne ke ci da su, ga yara ƴan mata ina da su, za a aurar da su. Malam ni ga ni na shiga jami'a ba na iya biyan registration ɗina na jami'a. Gidanmu a wayi gari, ubana bai da abin da zai ci, uwata ba ta da abin da za ta ci, yaranmu ƴan mata sun balaga sun girma, aure suke bukata, an fada an ɗaga, an fada auren an ɗaga, an saka auren an ɗaga. Ishe malam mai amfanin karatun boko na, yace zan tafi je nemo kuɗi malam. Amma wallahi malam suna da makota mawadata. Malam muna da ƙarancin taimako a tsakaninmu. Kuma shi yasa Imam al-Hasan al-Basri yace wa badlun nada, taimako. Me yasa Annabi ya samu karbuwa ne a wajen duniya gabaki daya? Taimako yake yana bayarwa, bai da ruwa. In yazo bayarwa, yufi ata'a man la yakhsha al-faqra. Annabi yana bada kyautar irin kyautar wanda baya jin tsoron talauci. Wata rana wani mutumin ƙauye yazo yana neman taimako, Annabi yace ka ga nan gurin, ka ga rakuman nan, iya ganin ka, yace duk ko zaka tafi da su. Wallahi malam ya kasa hakura, ya ce ya Rasulullah kaddai amana izgilanci. Isha shi ya dauka wargi yake masa kona abu, yace ko zaka tafi da su. Ya dauki sanda ya kora ya tafi da su, yana zuwa bakin garin su, yace ya jama'a a je a musulunta, don na taho daga wajen mutumin da baya jin tsoron talauci. Masu da'awa, ku daina daukan cewa da'awa wai wa'azi, jan aya, hadisi da sharhi da bayani da zakin baki shike sa mutane su gane addini ko su yi musulunta. A'a, akwai wanda bai da bukatar aya ko hadisi, kawai me yake bukata? Aljihu ka zaro ka mika masa. Wallahi malam, wani yamuri ne, wani yake bashi taimako, yake bashi taimako, ci kai shi fa yana so fa zai canja suna. Shi sunan ka waye? Zai dauki sunan musulmi ne ya canza. Aka ta ai ba za ka canza suna ba tunda dai ba abin, sai da in ka haihu. Yace to duk ran da aka na haihu zan yi wa alaji ta kwara. Me yasa? Saboda alaji yana bashi. Kai daga ƙarshe zuwa yace alaji kai kam addinin naka na musulunci shi koya ma wannan, yace kware, yace ba ni kalma. Bai taba jin wa'azi ba, ba a taba bashi Qur'ani mai fassarar turanci ya karanta ba. Me yasa ya musulunta? Taimako kyauta. Me yasa ba ma da'awa da taimako? Da yawa waɗanda ba musulmin da suke cikinmu ba, na rantse muku da Allah ɗaya, inda muna da kishin taimakon kanmu da kanmu, har muna da kishin mu taimaki wasu, wallahi da yawa akwai wanda za su musulunta ba sai an yi wani dogon turanci da lissafi ba, tsabar ba su agaji da tallafi. To matsalar musulmin ma a cikin gida ma suna buƙatar abin da za su ci ballantana a ɗauka a kai waje a yi wa'azi a yi dawa. Bincike muka yi muka tabbatar da yanzu duk arewa gabaki ɗaya ana zuwa ana yin wa'azi na waɗanda ba su musulunta ba a cikin ƙauyuka da dajijika. Ko ku a nan jihar Adamawa, har yanzu akwai ƙauyukan da wallahi musulunci bai shiga ba. A nan jihar Adamawa akwai ƙauyukan da wallahi har yanzu ba sa saka riga, a bayan dutse suke, ganye suke ɗaurawa. Ka san me suke bukata wannan? A kai musu sutura a sa. Akwai wani wanda yana zuwa wurin ya ce, roƙonmu suke cewa ku kira malamanku su zo su taimaka mana mu musulunta. A wannan jihar amma ka duba yadda ake fataka da kuɗi idan an zo biki a jiya nan, ka duba yadda ake kecire nan hawa motoci na miliyoyi kaza a yayin da bai fi awa biyu awa uku ba da za ka yi tafiya zuwa wani ƙauye kana da mutanen da suna buƙatar la ilaha illallah ka taimaka musu. To yanzu masu ƙoƙari a cikinmu masu fita da awar abinda ake liman an tashi juma jama'a muna da fita wa'azi don Allah a nemo tsumma a nemo tsohon kaya a kawo sai a je a ta kawo tsohon kaya tsohon riga tsohon takalmi tsohon wando har yanzu fa bamu waye ba har yanzu fa da awar da muke kenan a yayin da kiristoci a ƙasar nan ina rantse muku da Allah ɗaya idan sun zo tireloli na taki suke ɗauka su shiga cikin ƙauyuka suna raba mutane su hana su musulunta su mai da su kiristoci da idan mu mun gani motocin magani motoci na magani su ɗauki likitocin su ba mu da likitoci musulmi ne ba za mu iya fita da awa da su ba ba mu da masu kuɗi ne ba mu da attajirai ne ba mu da wanda za su yi wannan ne wallahi malam sai su je su rarraba musu magani su yi titiretin din su da ka je kana musu a ji ya ba san ka ba. Ni dinnan da nake muku magana akwai ƙauyen da muka je za mu yi wa'azi a jihar Kano ne. Maguzawan garin suka ce ai kun makara ku ɗaya bai tsummo karanku mu muna gadara mun cika a kori-kori da hayid da tsofaffin riguna da wanduna. Allah suka ce kun makara an kawo mana buhunan taki an kawo mana magani an kawo mana injin niƙa an gina mana coci an kawo mana majigi har zuwa suke su sayi janareto su kawo musu fema-femai da majigi irin nasu na kiristanci suna yadawa mu kuma yau idan ka tashi ka kare wa'azinka da jawabinka sai ka kasa ina za ka je kai da'awar kuma da me za ka je kuma ba wata da'awar da za ta yi yanzu ba kuɗi mala'ika jibrilu kuke jira da saukan muku da kuɗi ina agniya'unku ina masu kuɗinku ina musulunanku ta haka ya kamata ku gane cewa ana yaɗa da'awa da kyakkyawan hali kyauta bazlun nada alkaramu waljud taimako da bada tallafi da agaji yanzu masu kokari a cikin musu su musuluntar da mutane an musuluntar da su masallacin da za su zauna su rinka sallah ya gagara sai a shekara ana neman taimako za a gina wa maguza masallaci ko wasu arna da suka musulunta masallaci ba samu taimako ba amma wani yana da gida 100 ya saya ya sa kwado ya rubuta biwaye a phone nine wani ya sayi filin miliyan 40 ya aje ya tafi ya sayi filin miliyan 80 ya saya ya aje ya sayi wani babban gida Abuja ba kowa wani mai kuɗi yana ga mai yana cewa mallam alhamdulillah yanzu na samu gida Australia na sayi gida a Japan na sayi kana nace me zaka yi da gidajen nan a wurin nan ita mallam saboda in ka dan tafi yawon abanan duniya zaka yi transit nace yanzu akan transit da zaka yi a Australia ko a kaza ka je ka cire naira miliyan 100 kaza ka sayi gida yace wallahi malam sai in shekara 5 ma ban je gidan ba amma wallahi wannan mutumin ina gaya maka idan aka zo neman taimako a masallacin unguwarsu wallahi baya iya daukan 50,000 ya bayar me zakai da gida a Australia me zakai da gida a Canada me ka je hotel mana kun je kun sayi gidaje a hannun turawa kun ba su daloli kun dauki jama'ar su suna aiki kuna biyan haraji kuna biyan kudin ruwa kuna biyan kudin wuta kuna biyan masu gadi kuna kaza ba kowa a ciki a yayin da masallatanku kuma kuna cikin kunci da matsi wannan shine tunanin Bahaushe musulmi ga rashin kishi yana da cikin mummunan hali mutum ya ɗebi miliyoyin kuɗi biliyoyin kuɗi ya kai ƙasar waje sai ya je kamfani a can kamfanin nan fa muna da daji a ƙasar nan kyauta zaka rubuta gwamnati da baka fili ka je kai kamfani ka dauki yan bangaren wurin aiki ka rage talauci ka musu kyakkyawan hali ka yi investing kuɗi ka zo ka kawo kaya a ƙasar ka ka ciyar da ita gaba ka samu arziki ka samu albarka a kamfani ɗaya sai a dauki ma'aikaci sama da mutum 200-300 wani mutum ya ce ma alhamdulillah mallam ina godiya ya kai ni wani kamfanin da ya na roba da butoci da robobi da kujeru duk ya nuna mu kuma dan uwa ne nace yanzu wannan duk anan yace wallahi mallam ba abinda ba mu yi anan yace amma abinda nake farin ciki mallam kullun kwanan duniya mutum 100 sai sun ci abinci a gidan nan kuma ga riba da nake samu mallam nace kaga wannan kadai idan kai ya ishe ka sadaka jariya amma wallahi kaje kaga kamfanonin yan Najeriya a kasar waje wani ma zai je yi wani kamfanin a wata kasa sai shekara 10 bai je ba lissafi ne kawai a internet ake tura masa kaga baka amfanar da al'umman ka ba su zo su fadi su mutu ba za a iya bi aje a kamo a gane a zo a ci gado a karba gado ba ba za a iya yi ba wannan yana daga cikin dalilin da ya sabbaba mana talauci a cikin kasar mu saboda wasu daga cikin masu kudin mu ba su da zuciya ya za su inganta mana rayuwar mu da sana'ar mu jama'a har yanzu fa wai kujeru da gadaje da muke kwanciya da iyalan mu a cikin gidajen mu wai har yanzu fa muna jira sai an kawo mana daga Dubai da China kata kone fa kura ake kera shi a gyara shi wallahi muna da katako muna da dajin katako a Najeriya ko ba mu da shi muna da shi amma har yau wai idan mutum zai yi aurar da yarsa sai ya buga jirgi ya tafi Dubai ya je siyo katako ya je siyo gado ya kawo ko ya tafi China ya je siyo gado kana da man power kana da kudi kana da jari kana da mutane babu wani injiniyan da ba za ka same shi a Najeriya ba kuma ba wani abin da za a yi ba za su iya kufansa ba amma ba mai har yanzu wani yake gaya ma dan abin sakacen nan fa in an ci nama ana cirewa dan tsinken nan har yanzu ba mai yin sa a Najeriya ka duba ci baya takalmi na waje muke nema wannan hular ta Maiduguri ba ma ake yin ta da duk inda kaga dan Najeriya sa irin wannan hular daga can ne amma yanzu China sun fara yin irin ta wani sai tafi China ya je saro Zannabukar wanda ba da hannu aka yi ta ba komai muna da dukiyar muna da biliyoyin kudi a je amma fikira da tausayi da jin kai mu taimaka wa ƴan uwan mu mu sama musu sana'a babu idan makarantu ne duk yawanci private school sai ga ba mu bane muke zuwa mai wasu ne baki suke zuwa shigo idan aiki ne aka zo daukan ma'aikata ayi mana kamfani a jihar mu sai kuma a je a dauko wasu baki su za a dauka su ne suke gudanar da kamfanin wanda a ka'ida idan mutum ya zo yi kamfani a cikin mutane to akwai wani percentage na ma'aikatan gurin da dole ya dauka yanzu misali akwai NGOs non-governmental organizations da ake turo su masu karbo kudi na turawa suna ba da taimako taimakon ambaliyar ruwa taimakon yunwa a kasashen Afirka na talauci taimakon abinci taimakon kaza ana ayyana musu wasu jihohi a arewa da za su je su amma abun mamaki idan an zo kudi ne ake samu na gaske sai kaga recruitment din ma'aikatan da za a yi ba a jiha za a yi ba wasu ne ƴan kudu ake ɗebo a kawo su kai yanzu ka isa ka tafi kudu ka je kai aiki a wata kungiya su ki daukan nasu su dauke ka kai musulmi dan arewa amma wallahi ko a jihar nan na rantse muku da Allah duk samarin da muke da su suna zuba a bakin titi a zo ne ba su da aiki amma akwai abin da hakkin yaran matasan ne wallahi daga kudu ake zuwa a ɗebo ma'aikatan a zo a kawo su kana kallo kuma bayan da za ka yi saboda me ba mu da kishi masu aikinmu shuwagabanninmu wasu ba su da tausayi wasu ba su da jin kai a kawo dama ce da yaranmu suka samu amma ba za a ba su ba idan mutum ya hau babbar kujera yana da daman da zai dauki ma'aikata barkace wallahi yawanci manyan kujerun nan suna da daman za su dauki ma'aikata barkace amma wallahi mutum sai ya gama mulkinsa gabaki daya wasu ne suke daukan ma'aikatan ƴan wani bangaren ba shi ba sai je gama zamansa bai dauki mutane aiki ba kuma shine uga kwata-kwata a wurin sai daga baya an mai ritaya ya zo muku da dan karamin carbi yana zama a sahun gaba ya kamata ku canja mai wurin zama kuma yadda shi zo wani uku ko wani hudu wallahi kwarai kuwa me amfanin ka lokacin da kake da dama baka taimaki mutanen ka ba. Sai a zo arewa, wani abu ne da ya shafi arewa, amma sai ga duk yan kudu ne a ciki, ana ta zagin mu, ba mu da aikin yi, mun kama ta'addanci, ba mu da sana'ar yi, mun kama kaza. Ah, to ina samari za su samu aikin yi tunda ba a yin adalci wajen raba musu ayyuka? Jami'a a jihar ku take, in ba kai da gaske wallahi ba ka samu ba, amma za ka iya ganin wani bako wanda ba a nan yake ba, yana da post jami'o'in a ce amma ya zo sai ya fi ka samu admission ɗinka ba kai ka samu, kuma ba jaraba ne fi ka ci ba. Idan aiki aka zo ɗauka saboda rashin hali mai kyau da ƙarancin tausayi da jin ƙai, kana ji kana kallo wanda ba ɗan jiharka ba, ba tare kuke ba, zai zo da sunan ɗan jiharka ya ba da takarda kuma a ɗauke shi kai kuma a kore ka. Duk muna da wannan data ɗin. Ko jami'an tsaro a zo a ɗebo mana wasu wadda ba 'yan arewa ba, a ba su sunan 'yan arewa, a yi amfani da masu unguwanni da masu ba da indigent letter marasa kishin al'umma, su rubuta wannan takardu da su canja musu sunan naki, su ba su ɗauke su aiki kuma a bar 'yan jihohin. Ku je ku ga yadda yaranmu suke wahala wajen neman soja da ɗan sanda da immigration da waye. Na rantse muku da Allah, idan aka je wurin recruitment ɗin nan, akwai yaranmu da suke tafiya don saboda tsammani za su je inda ake recruiting soja, haka za su zauna suna kwana, ruwan damanan nan yana dukan su a waje suke kwana. Na rantse muku da Allah guda ɗaya, ko a Falgore ko a ina ne, ko a ina ne, kawai sun fi dubu jira suke wai ko wani ba lafiya ko ana neman wata dama, kawai kuma daman waya ne, waye zai maka hanya? Malam ga su nan a zube iya ganin ka, sun gama secondary, sun gama digirin, suna so su zo su taimaki ƙasa, amma ba wanda zai taimake su. Ba dole mu samu rashin zaman lafiya ba, ba dole a zo a yi ta sace mu ba, ba dole a zo a yi ta kashe mu ba, kuma ana da daman da za a taimaka musu. Mun faɗa mun maimaita, yana daga cikin yadda ƙasa za ta zauna lafiya ta samu ingancin tsaro, yawaita jami'an tsaro. Amma a samu local government guda, kaga 'yan sandan ba su wuce adadi kaza ba, ya za a yi su magance matsalar? Wani jami'in tsaro ya ce mun, malam kuna kokari, Allah saka muku da alkhairi, amma ku ga gwamnati mun yi kaɗan, kuma ga yara matasa yanzu a nan masallacin sai ka irga mutum 500 masu neman ɗan sanda, amma ba su samu ba. Ku ɗauke su mana ko 15,500 ku dinga ba su, ku ce ku yi haƙuri, ba ƙasa ba kuɗi a ƙasar, za su yi. Wallahi akwai wanda an ce za a ɗauke shi ɗan sanda ko so da kyauta, kafin wani lokaci al'amuran su daidaita wallahi zai shiga. Idan kuka yawaita jami'an tsaron za a samu security a ƙasa, za a samu kulawa, hankalin mutane zai kwanta, amma jami'an tsaron ba su isa ba. In an zo neman soja sai ɗan wane da wane, in an zo neman custom sai ɗan wane da wane, in an zo neman kaza ga sai da offer. Yau ƙaramin aiki sai ka ji an ɗaga shi saboda rashin kyakkyawan hali, ƙaramin aiki sai ka ji an ce ga offer na naira miliyan 2. Wallahi a ƙasar nan malam ana sai da offer koyarwa naira miliyan 2, offer ta koyarwa a secondary, sai a ce in kana da shi ka bayar, in baka da shi kai gaba. Akwai ma'aikatan da yawa za a zo a interview, ana gama a ce a kira ka a ce ka samu, amma ka taho da miliyan 2. In abinda na faɗa ba haka ba ne, wani ya zo ya ƙaryata. Ban faɗi sunan kamfani ba, ban faɗi sunan ma'aikata ba, amma ana yi ko ba a yi? To yaya ɗan talaka zai samu aiki a ƙasar nan wanda ya yi jami'ar, ya gama, ya yi digirin, ya gama, yana da qualification ɗin, yana da kaza, yana da kaza? Amma wallahi malam karka tona, karka rage, karka ƙara, wataƙila mai sai da wannan ofofin ɗan uwansa ne musulmi ɗan arewa. Soja in kana nema ko ɗan sanda in kana nema, akwai marasa tsoron Allah da sun zauna business kawai suke yi, su takarban takardun mutane suna cewa za a ba soja. Akwai yaron da ya zo ya same ni ya ce, malam dan girman Allah ka taimaka min da aikin soja, ni a duniya ba abin da nake so irin in gane ɗan Najeriya ne soja ina taimakon mutane. Ya ce, malam yau shekara ta 7 ina nema ban samu ba. Ya ce, malam na bi hanya, akwai wanda ya ruɗe ni ya ce zai min komai da komai, wallahi gidan gadonmu na je na siyar, na fitar da mahaifiyata daga cikin gidan, na sa ta a gidan haya, na sai da gidan gadon, ya ce in bayar haka ne ta bashi kudin nan ta bashi kudi da aka zo kuma sai naga babu suna da yace mallan duk abin da nake da shi ya tsare wallahi mallan suna nan barkate wai din me ya jawo mana wannan ba hali mai kyau babu to sai babu jin kai to ku dunkule waɗannan maganganun da naga ya muku talauci rashin aikin yi matsalolin rayuwa da rashin tausayi da taimako da yake tsakanin mu shi ya jawo mana yanayin da muke ciki yaro da ya ga biribiri ana bashi bindiga karba zai yaje ya tsaya a hanya ya samu abin da zai ci haka dan Allah masu hali a cikin mu dan Allah masu mulki a cikin mu dan Allah ku zama masu kishin al'umma ku wallahi akwai mutanen da idan suka samu dama a gwamnati ba wai local government din su ba jihar su gaba ɗaya sai sun samu sauki kuma dai kuna ganin abin da yake faruwa yau daman tona mai na ne wa kake da shi a sama wa yake taimaka wa mutanen sa dan haka muna kira ga ƴan siyasa a ƙarshe duk wanda ya samu dama yana daga cikin mutunci yana daga cikin karamci ya tana da ƴan uwansa muna buƙatar yaran mu su shiga dan sanda muna buƙatar yaran mu su shiga soja muna buƙatar yaran mu a custom da immigration muna buƙatar yaran mu a federal government muna buƙatar civil servant na wane ne muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza muna buƙatar kaza dan Allah ku taimaki yaran ku ru'un da aka ba ku ba na garin rukan ku ne wannan samarin fa su suka cicci bakaran kai dai suka kai ka Abuja wannan matasan da suke zaman banzan fa su suka taimake ka da su da iyayensu amma mutum yazo ya hauya manta da su ka tsaya kai tunani kaga wai wani tunda ya hau wai me yawo mutanen sa komai babu sai ƙarya ƙarya yanzu ne lokacin ƙarya a shiga gidan radio a sai iya ta mu a ta ƙarya mutum ya ta ƙarya bai komai ba dan gidan siyasa shi makareci ne matarsa ta san shi makareci ne komai bai yi wa mutane ba kuma amma zai zo yana lallaba mutane duk yanzu ga suna nan suna bin mutane a zo masallaci ayi sallah a tashi a gaisa da mutane ha ya kamata dan Najeriya ya zama wahayi ga mu nan muna nan zubi a barkate muna buƙatar aikin da zamu je mu yi a wata a bamu 20,000 ko 15,000 ya gagare mu dan haka muna buƙatar mutane masu tausayi muna buƙatar mutane masu jinkai muna buƙatar mutane masu kishin al'ummar su da kishin bangaren su da kishin jama'ar su wanda idan sun samu dama kowa zai samu ba wanda zai samu ya makale ya rike ba sai ya ta yawo a kasashen waje daga shi sai matarsa sai kannan matansa suke nan abin da za su amfana amma dangin sa ƴan garin su samarin sa matasan sa ba abin da aka samu kuma ba abin da za a taimaka mana irin wannan inganta mana rayuwar matasa idan kuka ba wa matasan ku aiki za ku zauna lafiya idan ku ba ku ba wa matasan ku aiki ba za ku ga bacin rai za ku ga bakin ciki yanzu ku duba abin tausayi mallan ƴaƴan talakawa ƴaƴan jami'o'i na federal universities duba yajin aiki da ake mallan ko in kula ƴan siyasa nan waye yake zuwa na campaign yana matuna jami'a lecturerin jami'a suna cikin wahala suna cikin talauci abinda kuma za a iya gyarawa wani lecturer billahi alazim mallan generator gidansa yaje siyar saboda ba albashi generator yake tarwa wani yace babur yake hawa ya sai da shi wani yace yana tsohuwar motar sa shi ma zai sata a kasuwa amma abin tausayi duka yayan talakawa ne miskinai suke karatu a waɗannan jami'o'i wa yake ta su in ba sa'a aka ce ba sai an gama harkar zaben nan an shiga sabon gwamnati ma za a waiwaye jami'o'i duk duniya ba inda ake yajin aiki irin wannan wanda ake a Najeriya jami'o'i a ce a rufe maske duk duniya ba inda ake wannan ban sani ba yin akwai wata ƙasa wata ilimi na bai kai ba amma ku gaya mu ba dole sata yawa a tituna ba dole a tafashi da makami ba dole yunwa ta yawa a ƙasa ba akan abinda mutum ɗaya a cikin aljihunsa zai iya cire wannan kuɗin ya bayar a wuce wurin amma waye dan talaka ne amma federal universities wanda ake biyan kuɗi miliyan kaza 100,000 kaza a tafi fara karatun su muna jin tsoron anya ba shimfida ake yi ba ko a kashe jami'o'in nan gaba daya dan talaka ya zama bai da daman da zai karatu a zo a gina jami'o'i na kuɗi kawai anya ba wata shimfida ake yi ba mallan wasu ana ta cire su ana kai su na kuɗi ana cire su ana kai su na kuɗi jami'an gwamnati ba sun mutu wata jami'a da muka je muka gani gaba daya ciyawa ta tsuro a ciki da hostel din dalibai da inda wajen office din BC da wajen wane ne ciyawa ta fitar hankali academic staff yajin aiki non academic staff yajin aiki me ake bukata dan Allah mu zama masu jin kai amma fa ku sani duk zaman da yaran nan suke yi wallahi sai Allah ya tambaye ku kuma duk mutumin da ya zauna da yunwa ba a bashi abin da zai ci ba yana ma'aikaci dan Najeriya wallahi sai Allah ya tambaya da haka muna kira da babban murya don Allah gwamnati ta zo ta zauna da lecturerorin nan na jami'a da asu din nan a duba bukatun su a duba bukatun al'umman a biya musu bukatun su tunda akwai damar da za a biya in babu ai musu alƙawari tabbatacce a koma makaranta kuskure ne zaman yara ba sa zuwa jami'a kuskure ne kuma akwai hadari akan tsaron mu kuma ku koma jami'an ku ke wallahi sai kun ga rate na ta'addanci rate na sace-sace wallahi ya ragu اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عبد الله عثمان غدون قيا كان الله يسعدك على الخير ابي سوان النصيحه كان كاوان دبيو بن سني وا اكرا صلاه مكرنت تمويكم karanta kawai ba kusan dai duk dai neman nasiha ne da mafita ba tamboyi ne kai tsaye ba wannan ta turo ta ce su biyu ne a wajen mijinta to amma shi mijin nata ya kaurace mata kuma ta san menene dalili ba ya kai wata daya baya ya kai shekara guda baya kusantanta za a zauna a yi hira komai da komai amma kuma baya kusantanta har tsawon wata daya kuma ta yi ya gaya mata menene laifinta ya ki to shine take son malam ya yi masa nasiha tunda Allah ma ana masa laifi kuma ya yafi na'am
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan matsaloli na kaurashewa mata a shimfida. Namiji ya kaurashewa matarsa ya yawaita. Allah shine shaida ana shiga haƙƙin da yawa daga cikin iyalai. Ya kamata ku sani cewa mace tana da haƙƙi akan namiji, namiji yana da haƙƙi akan ta. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه متى suna da haƙƙi akan maza irin haƙƙokin da maza suke da shi akan mata daga cikin haƙƙoki akwai haƙƙoki na zamantakewar aure da mu'amalar aure an hana mutane su yi zina sai aka ba su substitute aka ba su option aka ba su choice su yi aure banki huma tabala kun minan nisa'i matna wa thalatha wa ruba' mutun ya aure biyu uku hudu biyar ai uku hudu dan ya kare kansa daga alfasha ta kare kanta daga alfasha to amma abun mamaki akwai mazajen da suna jefa matan su cikin tasko da damuwa kamar yadda wannan ta rubuto a lokacin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya tambaya ko in ce an kafa doka ko yaki aka je ko yaki aka tafi iya gejin yanda ake barin huza mayaka su dade ba sa gidajen su shine wata hudu daga wata hudun nan sai a ce mutum ya dawo gida an tambaye ni na Hafsa aka ce da ita wani adadin lokaci ne mace take iya hakuri ba miji a tattare da ita bukatar dan adam tace arba ta ashur wata hudu da haka aka kafa doka ko tafiya akai daga wata hudun nan mutum ya dawo gurin iyalin shi saboda kula da haƙƙin dan adam kula da haƙƙin mata amma yanzu mutum zai iya auren yarinya budurwa sabon aure sai a ce ya samu admission a Malaysia ya tafi kuma ba zai dawo ba sai bayan shekara biyu ba wanda zai magana ita ta sanya za ta rayu sai a ajiye ta a gidansu gidan mijin ta ta zama sabon aure yayi bai da kudin tikiti bai da halin da zai kama mata gida a can amma zai shekara biyu bai zo ba kuma yarinya ce budurwa watakila watansa ɗaya wata biyu. Wani ya yi irin wannan tafiyar sai uwarsa ta ce ƙaninsa ya zo ya rinka kwana a gidan yana taya ta kwana. Kurin ƙanin ya mai da ita matarsa wallahi. Kurin ta ɗauki ciki. Aka zo ana kayya kayya za a bana ta ce a kar ku zage ni cikin ɗan uwanka ne. Me ya faru Hajiya ce ta ce ya zo ya rinka taya ni kwana. Saboda rashin addini da rashin tarbiyya da rashin sani ya kamata. Ka tafi ka tsallake ta. Da haka irin wannan mutum zai doguwar tafiya. Ko ya haƙura da auren ko kuma ya nemi yadda zai tafi da matarsa. Ko mutum ya tafi kasuwanci sai shekara guda bai dawo ba. Wallahi malam. Shekaran jiya wata mata ta bugo min waya. Ta ce malam yau shekara 23 rabona da mai gidana ban san inda yake ba a duniya. Shekara 23 wai yau gashi ya dawo wai yana cewa wai shi mijina ne. Ta ce malam bala'in talauci da bukata ta hana ni na yi aure haka na tsaya ina kula da ƙananan yaransa in yi ƙosai in sai da masara in gasa masara in yi kaza ba in yi aikato in yi wankin kuɗi in yi surfe in yi kaza haka ne ta rayuwa wai mutumin nan ya dawo wai yau ina kake bai faɗi ma inda yake wai ya dawo wajen matarsa shekara 23 yanzu wannan daidai ne ba daidai ba ne. Ga ƙauracewa mata haka kurin duk wanda zai ƙauracewa matarsa ko a shimfiɗa ne ai ba zai wuce wata ɗaya ba ko annabi da yawa matarsa ya guje musu wata ɗaya ne yayi daga wata ɗayan nan ya dawo sai dai wani uzuri ko rashin lafiya ko na abu makamancin wannan da haka ana kuka da yawa. Wannan yasa bincike tabbatar mana da yawa zinace-zinacen matan aure yana faruwa ne saboda me? Saboda ƙaurace musu da suke. Da haka haramun ne namiji ya ƙaurace wa matarsa ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ba. Akwai dalilai da yawa da maza suke ƙaurace wa mata. Wani tsabar rashin mutunci ne kurum. Bai da kirki ne kawai. Saboda yana da wasu matan yana biyan buƙatarsa bari ya azabtar da wannan. Saboda baiwa ce ita. Saboda ba ta da gata a wajen shi. Saboda iyayenta masu haƙuri ne. Wallahi zalunci ne za ka haifi ya kuma za ta bada cikin wannan yanayi. Akwai waɗanda kuma malam ba lafiya ne. Yawancin maza bincike ya tabbatar ba su da lafiya a gidajensu. Za ka ga mutum iya mutum a zahiri. Amma ba namiji ba ne lafiyayye. Ba ya iya biya wa matarsa buƙatarta. Ka san me ya kashe shi? Shan zaƙi da maiƙo da magi. Ciye-ciye na banza. Mutum baya tace mai zai ci. Baya tace mai zai sha. Da yawa abubuwan da mutane suke mu'amala da shi ne ciye-ciye shi yake kashe su. Za ka ga kayi ƙiba fus. Za a ganka da ƙyalli gau. Za a ganka da kaza amma kuma cikakken namiji bane kai. Miskini taba ne. Saboda maiƙo ya kashe ka. Zaki ya kashe ka. Ku rinka tambayan abubuwan da za su rinka ƙara muku lafiya a gangan jikinku ba wai ku rinka cin komai ba. Wata mata mun yi lecture mun gama ta zo ta samu ta ce malam yau tsakanina da mai gidana shekara 4 shir da ci da sha da gidan zama da motar hawa amma ba miji. Ba wai ba miji ba ba miji a shimfiɗa. Me kika masa ta ce wallahi ban sani ba. Wannan kullum ne sai mana fatawa. Akwai matar da ta zo ta same ni ta ce malam kaga yarinyar nan? Na ce na ganta shekarar ta 7. Ita ce wallahi rabona da ubanta tun cikinta. Kuma ni kadai ne matarsa. Yau shekara 7 ba alaka tsakanin ni da shi. Me dalili? Yace shi bana amai dole ba. Malam in ni ta muku wannan bayanin sai mu kai asuba. Maza suna zaluntar mata akan wannan harka ta ƙauracewa mata. Amma ku sani akwai fushin Allah akan ku. Ku sani akwai ukubar Ubangiji akan ku. Billahi al-Azim ko ka zace ka daure ta ko akuya ka daure ta baka biya mata buƙatar ta ba sai Allah ya kama ka. Kuma duk wanda bai da lafiya ya je nemi lafiya. Ka je ka gaya mata ka baka da lafiya ta baka uzuri. Duk wanda yake da larura ba wani girman kai ba ni da falafiya Hajiya. A taimaka mun da neman magani. kware da gaske. Kuma duk abincin da zai iya illata ka, kar ka lura da kanka, ka lura da haƙin iyalinka. Yanzu wani malami maganin gargajiya yana bayani, yace an taba wani experiment, aka gwada wani abu, aka samu bunsuru, aka bashi wani abu da mutane suke sha, suke amfani da shi magi, aka dura masa ya sha, daga nan ya daina barbara. Duk abin da ya samu bunsuru wallahi sai ya same ka kaima. Amma daga cikin mu akwai wanda zai zo cin abinci sai wallahi ba magi, ba magi, ya ta bunka shi. Maiko mutum zai je gurin mai tsire zai sai nama sai ce ba ni mai wajiya, ba ni maiko, ba ni kitse, ya fi son tsire mai kitse. Kana namiji kana cin kitse, kana tauna kitse, kana ci, ka kashe kanka. Ka je ka tambayi illar mai a jikin ɗan adam idan ya yi yawa. Mutum zai zo yana shan shayi ko wani abu sai ya sa suga 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 cokali 5-6, mai hankali zai wannan, akwai haɗari. To duk waɗannan suna cikin abubuwan da suke kashe namiji da cin abinci cika, waɗanda suna da illa ba lokacin faɗansu bane ba. Da haka ku kula da matanku, kuma ku sani akwai haƙƙi akan ku nasu. In ba haka ba, matarka za ta zo tana neman direbanka, matarka za ta zo tana neman yaranka a kasuwa, matarka za ta zo tana neman malaminta a jami'a ko malaminta a islamiya, matarka za ta zo tana hira da abokinka. Na rantse maka da Allah ɗaya, duk wannan abin da na gaya muku ba wanda baya faruwa. Kana gadara da katon gida, amma ba kai ne kake da gidan ba, wani ne yake da gidan.
To kun san malam ba hadisi kawai yake karantarwa ba, yana ba da magunguna ba. Kwanakin baya ba da maganin basuru, kuma haka ba ne ai ta tallesa. Allah ya sa mu dace. A wannan shi kuma yana son a yi wa matasa nasiha ne akan game da ake yi na Nido. Ya ce wai ya zama ruwan dare kuma har kuɗi an